إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق ينقوى السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدونة صافية تلاربا عشرين دشدا قوتا رمضان الشكرة تدبو ديد تريه دود أربعين دشدا إجرى من زاء الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة وان دي 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 عشرين دشدا قوتا أكوى الشكرة تدبو بيو دا عشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Useto a cikin birnin Abuja a tafsiri wanda muke gabatarwa na wannan shekara mai albarka ga iyaye mata a yau zamu darasa na 23 in ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta 29 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wato fadin Allah madaukakin sarki wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi adh-dhalimin dake yau zamu tashi farkon aya ta 30 fadin Allah madaukakin sarki awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal ard me Allah yace
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
الله يجعل أولم يرى الذين كفروا ينزسوا كافرين بس سني بني أن السماوات تيوا سما ko sammai wal arda da kasa kana taratqan da sun kasance ne a dunkule da juna fa fataqana huma sai muka zo muka raba su mana Allah subhanahu wataala yana gaya mana asalin yadda sama da kasa suke kafin a halicci dan adam dan ya nuna mana ikon sa da buwayar sa da sama da kasa a dunkule suke a cure suke a waje daya to shine Allah ya ce shin waɗanda suke musun ikon Allah da kuma suke musun cancantar Allah da bauta shi kadai kuma suke hada Allah din da wani shin ba su sani bane Allah madaukakin sarki shine mahaliccin sama mahaliccin ƙasa wanda da suna cure a waje guda kuma yazo ya raba su to kaga duk wanda yayi wannan tabbas ya tabbata mai cikakken iko shine ibn kasir yace ai kanal jami'u muttasilan ba'dahu bi ba'di ana nufin da duka a cungure suke da juna a gudunkula a waje guda shashin su yana jikin shashi mutalasiqun mutarakimun ba'dahu fawqa ba'di amanni wani kan wani ana nufin sama a cure da kasa a dunkula a waje guda fibtida'il amri wannan shine farkon yadda lamarin yake to daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki yazo ya raba su ya maida halitta kamar yadda muke gani ubangiji yace fa fataqana huma sai muka raba su muka ware kowace gaburan ya kuwata kuma muka tsara mata yadda muke so ta kasance waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy kuma muka sanya dukkanin wani abu mai rai yazo ya zamo asalin sa ruwa ne cewa fafa taqanahuma muka raba su ai fafa taqa hadhihi min hadhihi Allah ya raba wannan da wannan baja'ala samawati sab'an ya sanya sama ta zamo guda bakwai hawa hawa kuma ba a hada da juna ba wal arda ya sanya kasa ita ma sab'an guda bakwai ita ma kuma hawa hawa وفصل بين السماء الدنيا والارض بالهواء كما يربى سكانن سما تداي دا دنيا دا اسكا ا تسكاني فامطرت السماء سمت فار زبد روا وانبتت الارض قصف متى تجب ده فتت ده تصري بشيني ما انا وجعلنا من الماء كل شيء حي مكا تجب ده سامر ده دكان سوران ابو بوا ما سري ده روا abinda yake nufi da duk wani abu mai rai Allah ya samar da shi daga sinadarin ruwa ba wai ana nufin wannan bakin ruwa da muke sha ba a'a amma dai duk wata halitta ta wani abu mai rai a wannan duniya Allah ya yi ta ne daga ruwa abin nufi daga abu mai ruwa ruwa mai dabi'a irin ta ruwa shine zuba ko dalala ko laushi idan ka ruwan da ake nufi ba wai ruwa ne na sha bakin ruwa haka ba a'a ana nufin ruwa na mani wanda shine asalin halittar dan adam to sannan kuma sauran ruwa wanda dan adam yake sha dan ya rayu shi kuma yana tallafawa rayuwar sa shi yasa Allah yake fal yanzuril insanu mimma kulik kulika min ma'in dabiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib dan adam ya kalli mana daga abin da muka halice shi kolika mun halice shi ne mimma indafiq daga ruwa wanda yake tunkudo juna a wajen fita yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib wanda wannan ruwa yana fitowa ne ta tsakankanin kashin baya da kuma kashin hakarkari to haka nan ubangiji subhanahu wataala yace alam nakhluqukum mimma in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna فنعم القادر ويل يوم اذ للمكذبين الم نخلقكم بامو muka halice ku ba min ma'in daga ruwa mahinin mulakantacce yana nufin ruwan mani wanda idan ya taba jikin mutum wankewa yake baya so a ganshi da shi to amma shine asalin kowa in ka cira annabi adam ka cira nana hawwa to dukkanin wani dan adam da ka sani a duniya da ruwan mani Allah ya halice shi ka cira annabi isa to da ka ubangiji subhanahu wataala yace waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hay du wani abu mai rai muka samar da shi daga ruwa ruwa mana abu mai kama da ruwa wanda shine ruwan mani namiji da kuma na mace ubangiji yace afala yu'minuna yanzu ba za su yi imani da ubangijin da ke da wannan iko ba ubangijin da ya musu wannan aikin ba za su yadda da shi ba ai wa hum yushahiduna al-makhluqati tare da suna ganin halittar tasa da yayi تحدث شيئا فشيئا عيانا halittar tana gudana asannu asannu bisa ga ganin idan su sai yace wazalika kulluhu dalilun ala wujudi sani'il fa'ilil muhtaril qadiri ala ma yasha'u to duk wannan halittu da muke gani shaidu ne akan samuwar Allah kuma kan cewa Allah nan mai cikakken iko ne kuma cewa Allah nan yana yin abin da yake so domin duk waɗannan halittun da muka faɗa da ma wanda ba mu faɗa ba ba wacce tayi tutiyar ita ta halicci kanta duk wata halitta da ka sani yin ta aka yi domin a asali a hankalce ko ba a shari'ance ba abu baya yin kansa da kansa to in dai kuwa abu bai yi kansa ba ya nuna wani ne yayin shi to kuwa in dai an samu abin da aka yi to dole akwai kuma wanda yayi da ka samuwar halittun Allah suna nuna maka ne cewa akwai Allah domin dan adam ba wanda ya buƙi yaje ce shi yayin kansa kowa ya yadda shi Allah ne yayin shi to kaga kenan akwai Allah samuwar dan adam ta nuna akwai wanda yayin dan adam samuwar sama ta nuna akwai wanda yayin sama samuwar ƙasa ta nuna akwai wanda yayin ƙasa to waye wannan wanda yayin ƙasa shine Allah shine yake ta gaya mana ni nayi ku daga kaza ni nayi kaza ni nayi kaza alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا أنا ألا أنا تكيها من أيكم سدينا لتعبانيني كذابا بانيني كذابا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى kulu war'au an'amakum inna fi dhalika laayatin li ulil nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. To da ka dai Qur'ani cike yake da bayani akan ikon Allah da kan cewa shi ya halicci komai, shi ya samar da komai daga babu, wanda wannan kadai ya isa hujja a hankalce kan cewa lalle akwai Allah, kuma Allah nan mai iko ne, domin da bai da iko ba zai waɗannan abubuwan ba, da babu shi waɗannan abubuwan ba su isa su samar da kansu ba. To in ka yadda akwai shi kuma yana da iko, daga cikin ikon ne ma yayi ka, to da yace kai masa kaza ya zama wajibi kai kuma kai masa, da yace ka bauta masa, wannan kadai ya isa ya ja hankalinka in akwai rabo na shari'a zuwa ga kasancewa lalle Allah nan ya cancanta a bauta masa, kuma shi kadai ne. Shine wani mawakin Larabawa yace fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, cikin kowace halitta in ka kalla akwai dalilin da zai nuna maka akwai Allah, kuma Allah nan daya ne. Domin duk wata halitta in ka kalla yadda zaka ga Allah yana yin ta da ita da ire-irenta, zaka ga halitta duk iri daya ce ba bambanci, samuwar halitta iri daya bisa ga tsari daya ya nuna maka tushen samuwar su daya ne. Yanzu duk mutanen duniya tare da bambancin yarenmu, tare da bambancin inda muke rayuwa da bambancin launin fatanmu, amma duk zaka ga me zubin mu daya ne. Idan ka zo mutanen Najeriya zaka ga fuskokin su dai irin na mutanen Saudi Arabia ne, kuma su ne dai fuskokin irin mutanen America, duk da launin fata ya bambanta, amma idan dinan dai iri daya ne, kofar hancin dai bai daya ce, kunnuwan dai guda biyu ne, bakin dai gashi nan dai tsari daya. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. To wannan shi yake nuna maka lalle Allah da yayi bakake yan Afirka, shi yayi farare yan Asia, kuma shi yayi farare yan Turai, wannan ya nuna maka Allah daya ne. To haka dan zaka ga yadda ya tsara rayuwar take gudana anan, haka take gudana a can, haka take gudana a can, sai dai dan abin da ba a rasa bane bambancin al'adu. Amma idan ka zo nan zaka tarar mutane ba sa rayuwa sai sun ci abinci, can ma abinci ake ci, ba inda zaka je ka samu wasu mutanen su inji ne a cikin su, kuma mutane ne mai ake zuba musu ko diesel, ba zai yi ba. To kaga duk wannan yana nuna maka Allah da yayi wa'ancan, shi yayi wa'ancan, shi yayi wa'annan, shi yasa ya dabi'antar da wa'ancan akan dabi'a, wannan dabi'a in ka je can ita zaka tarar, in ka je can ma ita zaka tarar. Dan adam yana shakar numfashi daga hancinsa, yana cin abinci ta bakinsa, yana jin magana ta kunnensa, yana karba ko ya bayar da hannuwansa, yana tafiya da kafafuwansa. In ka je Turai haka zaka ga ake yi, in ka je Asia haka zaka ga ake yi, in ka zo Afirka haka zaka ga ake yi, wannan ya nuna maka Allah daya ne. Kuma ka kalli tsarin duniya haka take juyawa, a zo a yi damina, a zo a yi zafi, a zo a yi sanyi, dare ya juya, rana ta juya, haka dai. To wannan ya nuna maka Allah da yake juya wannan wajen, shi yake juya wancan wajen, shi yake juya wancan wajen. Da haka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna akwai Allah, sannan kuma Allah nan ɗaya ne subhanahu wa ta'ala. To da haka duk waɗannan hujjoji da dalilai ne da dukkanin mai hankali, kuma wanda yake da rabon shari'a, lalle lalle dole ya san cewa akwai Allah, kuma ya san Allah nan mai iko ne, kuma Allah nan ɗaya ne, kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa. To amma za ku sha mamaki, duk waɗannan dalilan na hankali, akwai waɗanda gaba ɗaya ma ta suke ba Allah kwata kwata, su ba su yadda akwai Allah ba, komai kawai nature ce take yi. To ita nature wace ce, waye samar da ita?
Allah.
Da haka Allah subhanahu wataala yana nan, ko ka ki ko ka so, jikinka ma yana gaya maka cewa lallai akwai Allah. So da haka dai Allah subhanahu wataala ya fi ƙarfin mai hankali da tunani ya yi musunsa, sai dai kawai dan gaddama da taurin kai, amma ba dan an kasa gamsar da mutum da hujjojin da suke nuna akwai Allah ba. Al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito da hadisi, ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar wani mutum ya zo wajensa yana tambayarsa game da sammai da ƙasa, yaya asalinsu yake, daman tun asali ita wannan saman haka take, ita ma ƙasa haka take, ko kuma an samu wani ci gaba, da ba haka take ba daga baya ta zo ta zama haka. Kana sai Ibn Umar yace da shi, izhab ila zalika shaykh, je ka wajen wancan dattijan, fasalhu ka tambaye shi. Dattijan ana nufin Abdullahi dan Abbas, cewa da yayi masa dattijo, ba wannan nufin dattijo na shekaru ba. Su Larabawa sukan ce da mutum dattijo, abin nufi mai daraja ba wai dole tsoho mai shekaru ba to da ka sai ce je ka wajen wancan dattijan kuma ta'ala fa akhbirni bima qala lak idan ka je duk abin da ya gaya maka ni ma ka zo ka ban labari qala mai riwaya yace fa zahaba ila ibn abbas fas'alahu sai shi wannan mutumin ya tafi wajen abdullahi dan abbas sai ya tambaye shi yace ba ni labari ya asalin tarihin duniya ya kasance ya asalin halitta sama da ƙasa suka kasance daman asali haka Allah ya yi su ko da kafin haka suna wani yanayi daga baya Allah ya maido su haka fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace masa na'am kanati samawatu ratqan la tumtiru asali sama am dunkule take a cura waje daya ba ta zubar da ruwa ba a ruwan sama asali wa kanatil ardu ratqan la tumbitu ita ma kasa da amulmula take a cura waje daya ba ta fitar da tsirrai falamma khalaqa lil ardi ahla fataqa hadhihi bil matar da Allah ya halicci wanda za su rayu akan kasa mutane da dabbobi da kwari da tsuntsaye da sauransu to fataqa hadhihi sai shirya sama kaga ta koma yadda take yanzu bil matar sai ta koma tana zubo da ruwa wa fataqa hadhihi ita kuma wannan kasa sai ita ma Allah ya shirya ta ya tsara ta bin nabati sai ta zama ita kuma tana fitar da tsirrai faraja ar-rajul ila ibn umar fa akhbarahu sai wannan mutumin da abdullahi dan abbas ya bashi amsa sai ya koma wajen abdullahi dan umar sai ya ce masa ga abinda wanda kace inje in tambaya ya gaya mu فقال ابن عمر سي ابن عمر يتي الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما ينزك الناغمس للي عبد الله بن عباس ألا يمس بيور إلمين سنة القرآن صدق هكذا كانت ياي قصيا للي هكا سمدك سداسكي كافن سزم يدسك يدمك يغني ينزو قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي قد كنت أقول ما يعجبني جراءته ابن عباس على تفسير القران يتي دا انا ماماكي irin yadda nake ganin Abdullahi dan Abbas yana tsaurin ido wajen fassara Qur'ani da ina ganin kamar karambani yake kankan ba yake sai yace fal'ana yanzu kuwa alimtu annahu qad utiya fil qur'ani ilman yanzu na gamsu cewa an masa baiwa sanin Qur'ani ma'ana duk abin da yake yana yi ne da ilimi ba da ka ba Sufyan al-Thawri ya rawaito hadisi daga Ikrima Ikrima yace su ila ibn Abbas an tambayi Abdullah dan Abbas al-lailu kana qabla aw an-nahar shin dare aka fara yi ko rana ko wuni wanne ne farko fa kana sai Abdullah dan Abbas yace ara'aytum as-samawati wal-ardha hina kanat ratqan yanzu ba ku san sama da ƙasa da lokacin da suke a cura waje ɗaya ba hal kana bainahuma illa zulma ai ba komai a lokacin sai duhu mana duhu aka fara yi a duniya sannan daga baya aka kawo haske sai yace zalika li ta'lamu anna al-layla qabla an-nahari to wannan kadai ya isa ya nuna muku dare aka fara yi kafin wuni a duniya to kaga waɗannan abubuwa a addinance a ilmance mutum yana sanin yadda yanayin duniya yake da tarihin kafuwarta wa qala sa'id ibn jubair sayyid dan jubair yace bal kanatis samawati wal ardu multaziqataini lallai da sama da ƙasa sun kasance a cure ne a manna da juna falamma rufi'as sama'u yayin da Allah ya ware sama yayin sama ya daga ta wa ubriza min hal ardu ita kuma ƙasa aka zo aka fito da ita aka baje ta kana zalika fatuhuma alladhi zakarallahu fi kitabihi wannan shine ma'anar ware sun da Allah ya faɗa a cikin Qur'ani a wannan aya kana taratqan fa fataqnahuma wa qala al-hasan wa qatada hasan al-basri da qatada sun ce kana ta jami'an da sun kasance ne cura a waje guda fa fasala bainahuma bi hadha al-hawa fa fasala bainahuma sai Allah ya raba tsakanin su bi hadha al-hawa ta hanyar guda ne iska sannan Allah ya ce ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy ay aslu kulli al-ahya min asalin dukkan wani mai rai kamar yadda muka faɗa daga ruwa ne Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yace qultu naci ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inni idza ra'aytuka dabat nafsi ni idan na ganka sai in ji zuciyata ta yi min dadi wa qarrat aini ido na yayi sanyi mana dai nakan ji nishadi in na ganka da dadi fa anbi'ni an kulli shay to ya ma'aikin Allah ba ni labari yaya asali da tarihin komai na duniyar nan daga ina ya fara kala sai annabi yace kullu shay'in khuliqa mimma, duk wani abu da ka sani a duniya an halicce shi ne daga ruwa. Kala Abu Huraira yace sai nace qultu anbi'ni an amrin idza amiltu bihi dakhaltu aljanna, to ya ma'aikin Allah ga yamin abin da in na rike ina yi kuma zan shiga aljanna. Kala sai annabi yace da shi afshis salama, karinka yawaita yi wa mutane sallama, yaɗa sallama da yi wa mutane sallama in ka game da su, na daga cikin ɗabi'un da suke kai mutum shiga aljanna da wuri in dai ya kasance musulmi. To sannan malamai suka ce sallama iri biyu ce, akwai sallama ta lafazin baki, shine in ka zo wucewa ga mutane salamu alaikum salamu alaikum, in kin zo waje ana zaune kafin ki zauna ki wa mutane sallama, to wannan ɗabi'a ce mai kyau tana sa mutum ya shiga aljanna. To sannan me ye ma'anar sallama ɗin? Ai shine zaman lafiya. To ba wai kawai ki rinka sallama da baki ba ko ka rinka sallama da baki ba, a'a ya zama kuma baka da ɗabi'un fitina a cikin mutane, a ce kana zaune da kowa lafiya, kowa in baka nan zai maka shaida ta gari, wannan ma ɗabi'a ce mai kyau. Domin ko da mutum ya zama mai yi wa mutane sallama amma fitinanne ne, duk inda ya zauna sai an yi faɗa da shi, wannan kuma abu ne wanda bai da kyau. Ko mutuwa kai bayan rayuwarka, wannan shine farkon abin da za a tuna ka da shi, Allah sarki wani mutumin arziki, Allah sarki wance ba ta da abokin faɗa. Amma da ka mutu fitinanne ne kai, to wasu ko da a zahiri kaga suna kuka a zuciyarsu murna suke, an rabu da kwallon mangwara an huta da kuda. An zo an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mata ta mutu, mutuniyar kirki ce a zahiri wajen ibada, kullun sallah, kullun zuwa masallaci, kullun karatun Qur'ani, amma mafadaciya ce, masifaffiya ce, ba ta zaman lafiya da makotanta. Yau ta yi fada da wancan, gobe ta yi fada da wancan, jibi ta yi fada da wancan. Ranar da ta mutu aka zo aka gaya wa annabi, kuma wanda suke gaya masa mutuwar tata sai suke fadar halayenta. Kaji gata da sallah, gata da kaza, amma matsalarta ba ta zaman lafiya da mutane. Manzo Allah sai da ya maimaita sau uku ya ce hiya finnari, hiya finnari, hiya finnari, yar wuta ce, yar wuta ce, yar wuta ce. Daka lalle mu kula da zaman lafiya a junanmu. Duk wanda Allah ya hada ka zama da shi, ka tabbatar baka cuce shi ba. Da a ce kai kai cuta, gwanda a ce kai aka cuta. Domin bakin mutane bala'i ne. Duk abin da suka faɗa bayan rayuwarka da shi Allah zai baka hukunci. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai, aka wuce da wata gawa. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mata yabo na alkhairi, kai madalla, mutumin kirki bai da abokin faɗa, ba a taɓa ganin bacin ransa ba, kaza kaza, aka yi masa shaida ta gari. Sai manzo Allah yake wajabat, shikenan kwana biyu ma ana zaune sai aka sake wucewa da wata gawar, ita kuma sai sahabbai suka ce kai an huta da mutumin banza, kaza kaza kaza, ai kaza kaza, aka yi ta faɗa. Nan ma sai Annabi yake wajabat. Kalmar wajabat tana nufin ta tabbata. To an yabi mutum Annabi ya ce ta tabbata, an kushe shi ma an faɗi munanan halayensa, nan ma ya ce ta tabbata. To sayyidina Umar sai ya kasa gane me Annabi yake nufi, sai ya ce ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ya ma'aikin Allah fansa ta gare ka da babana da babata, kwanakin baya an wuce da wata gawa aka yi mata yabo na alkhairi ka ce wajabat, yau kuma an wuce da wata gawar an faɗa munanan halayenta, nan ma ka ce wajabat, me kake nufi? Sai ce to wancan da nace wajabat ina nufin wajabat lahul jannatu, ta tabbata ina nufin aljanna ta tabbata gare shi. Wannan kuma da kuka faɗi munanan halayensa, shi kuma da nace wajabat ina nufin wuta ta tabbata gare shi, wajabat lahun nar. Sai manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi ala ardihi, ku mutane ku ne shaidun Allah a duniya, duk abin da kuka faɗa da shi Allah yake aiki, ma'ana mutanen ƙwarai in dai suka yabe ka, to a wajen Allah ma kai mutumin kirki ne. In mutanen ƙwarai suka ce kai mutumin banza ne, to ko a wajen Allah mutumin banza ne kai? Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ake samun mutum, kaga a duniya ana san sa ko kaga a duniya ana kin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi wa Allah wani abin kirki wanda Allah ya so shi dan shi, to sai Allah ya kira malaika Jibrilu a sama, sai ya ce wani dan wani jikan wani yayi min abin da nake so, dan haka yanzu ina son sa, kai ma Jibrilu ka so shi. Manzo Allah ya ce shikenan sai Jibrilu ya soka, shi ma sai ya gaya wa mala'ikun sama ta bakwai, ya ku mala'ikun sama ta bakwai, Allah yana son wani dan wani jikan wani, ko wance ƴar wance jikan wance, ku ma ku so ta. Manzo Allah ya ce sai mala'ikun sama ta bakwai su soka, su ma sai su gaya wa na sama ta shida, su ma sai su gaya wa ta sama ta biyar, da haka har sai kaga an je ho son ka duniya. Kaga duk mutanen kirki in an faɗe ka suna ƙaunar ka, suna son ka, wani bai taɓa ganin ka ba. to haka nan manzo Allah yace idan mutun yayi wa Allah abin da baya so ya zama mutumin banza yana ayyuka marasa kyau to Allah sai ya ki shi sai ya kira malaika jibril yace wani dan wani ko wacce in wacce bana san ta jibril kai ma ka kita to sai jibril ya kika kuma sai ya ga malaikun sama ta bakwai ya ku malaikun sama ta bakwai ubangijin ku yana kin wani ko yana kin wance kuma ku kita to haka magana sai ta tahowa har sai a duniya to shine wani lokaci kawai da an ce wance sai ki ji baki a santa baki a kaunarta bata taba yi miki komai ba ba ku taba haduwa ba amma saboda Allah ya ji hukiyayyar ta duniya to wannan ana magana dangane da soyayyar mutanen kirki ba soyayyar mutanen banza ba wanda ita soyayyar mutanen banza soyayya ce wacce idan mun gane ba soyayya bace ba kawai sha'awa ce yanzu bari in ba mu karamin misali karamin misali akwai mutanen da ake ganin celebrities ko dai irin masu abin nan ƴan wasan kwaikwayo ko kuma ƴan kwallon kafa ko dai irin waɗannan masu wanda ake musu soyayya ta duniya za ku ga a nesa ana son su kila wani yana sha'awar ya ga wasan kwaikwayon su ko ya ji waƙar su ko kaza amma yadda zaka gane san ba na gaskiya bane yanzu da wani dan film zai zo ya ce zai aure yarka ba za ka so ba yanzu da wata FM dan ku zai je ya ce yana santa duk family za a ce ba ka da wata zaka aura sai wannan to ashe kaga ba santa ake ba kenan kawai sha'awa take ba mutane a nesa amma ba za a so a hada zuri'a da ita ba ba za a so ta mazo kusa ba to irin wannan san daman ba san Allah bane so ne na sha'awar duniya kuma a ƙarshe zaka ga a duniya yake karewa kuma za a je lahira ya canja ya koma kiyayya yanzu ba wani wanda zai so yanzu duk yadda yake son waƙar ban mali ko yake son Michael Jackson ko yake son dan kwalla kaza yace Allah ya sa ranar lahira ku tashi tare sai ka ji ah wallahi ah a shekariya ne ba soyayya bace ba sha'awa ce don haka ba irin wannan soyayya muke magana ba ana magana akan so na tsakani da Allah san da zaka so a ce mutun ya zama kai ka zama shi san da zaka so ko a lahira Allah ya tashe ka tare da mutum to irin wannan so din shine so na gaskiya to da ta dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu idan kuna so ku shiga aljanna kamar yadda Abu Huraira ya ga ya tambaye shi yace to ga ya mun abin da in ina yi zan shiga aljanna sai yace to ka yada sallama lafazinta da ma'anarta duk inda kaga mutane kai musu sallama yana daga cikin abin da sallama take nuna ga mai yin ta mutum ne mai saukin kai bai da girman kai duk mutumin da yazo wucewa ta wajenka duk wacce ta zo wucewa ta wajenki sai ta ce salamu alaikum wallahi sai kin ji kina santa sai kin ji wannan mace bai saukin kai haka to amma duk mutumin da yazo wucewa ta wajenka yake ya kula ka yake ya ma sallama to sai ka ji kana kin sa sai ka ji kana ganin anya wannan mutumin kirki ne kuwa sannan ita amfanin sallama duk inda kake cikin tsoro sai aka ce maka salamu alaikum to sai ka ji hankalinka ya kwanta saboda alamar wanda zai cuce ka baya maka sallama yasa ba wuce yake cewa ba ko babu sallama mugu ne amma duk mutumin da yazo wajenka sai ya ce salamu alaikum to sai ka ji hankalinka ya kwanta ba macuci bane ba mugu bane to wannan yana daga cikin amfanin sallama to sannan wa at'imit ta'ama ka rinka ciyar da abinci dabi'ar ciyar da abinci tana sa Allah madaukakin sarki ya saka a aljanna dauri shi yasa zaku ga Qur'ani cike yake da ayoyin ciyar da abinci karki zama marowaciya hajiya duk wanda kika san yana buƙatar abinci ba shi ibada ce babba abin da aka ci shine rabanki ba wanda kika ci ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mana akwai wata mata karuwa ce daga cikin karuwan Yahudawa da aka yi a baya a tarihi a tarihin rayuwarta ba ta da wani aikin alheri da ta taba yi kullun yawon banza daga yawon club sai yawon kaza sai yawon kaza to amma wata rana ta dawo daga club dinta daga daddare tana tafiya sai ta zo ta gefen wata rijiya sai ta ga wani kare karan saboda tsabar kishirwa har cin kasar gefen rijiya yake mai dandan shi dan shi saboda kishirwa ta matsa masa a take ta cire gyalanta na yawon karuwancin da takalminta ta yi masa guga ta jawo ta bashi take Allah madaukakin sarki ya ce da mala'ika jibril na ba ta aljanna ku ga dai kare an shayar da shi ruwa wacce ta shayar da shi din fasika amma Allah ya ba ta aljanna to ina ga ke mutuniyar kirki ki ciyar da mutum ko ki shayar da mutum amma zaka ga wasu matan ana kuka da su akan ruwa in ka je gidanta daidai da ruwa ba za ta iya baka ba ila ita yar kaida ce baturiya ce ai baka gaya mata ba da haka in ka zo ko ruwa ba za ta baka ba wai alamar tunda baka sanar da ita zaka zo mata ko ruwa ba za ka sha ba wata abin da zai baka mamaki ba ma fa wai bakin nesa bane suke kuka da ita har ƴan uwanta ba wai ma dangin miji ba wata zaka ga wanda tafi wa irin wannan muguntar dangin miji ne amma in nata ne suka zo za su ci su koshi to wata saboda mugun hali ba ma dangin mijin ba har nata dangin ba ta ba su kai wata ba ma dangin natan ba ita kanta din ma ƴaƴan da ta haifa sai kaga sai bata nan ne ƴaƴanta suke tsayawa su ci abinci haba bai wa Allah me ya zafi haka wannan mugun hali ne an ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata tana kiwon mage kyanwa ta daure ta ta hana ta abinci har magen ta mutu take Allah ya turo a ga yawa annabi cewa wannan mata ƴan wuta ce sakamakon ta daure mage ta hana ta abinci daka hatta dabbobi da muke kiwo a gidajen mu mu kula da cin su da shan su idan ka san ba za ka iya kula da cin dabba ba ko shan ta to ka sake ta ta tafi shine zaman lafiyar ka in ba haka ba kana nan kana takama da sallah da azumi amma haƙƙin wata magi a gidanki ko wani kare ko wata dai dabba da kuka aje haƙƙin ta sai ya saki je ki shiga wuta kuma musamman ku iyaye mata ku ake barwa kula da irin wannan idan mai gida ya fita shi yana ganin duk dawainiyar gidan ya bar miki duk wanda yake gidan ke zaki bashi abinci duk wanda yake gidan haƙƙin cin sa a hauyanki yake tunda shi dai mai gida ya kawo ce fa ne amma da yawa wata tana can hankalinta a wani waje an daure kyanwa an daure wani tsuntsu an daure wani kaza ba a kula da shi to wannan ba karamin hadari bane dan haka ciyar da abinci gagarumar ibada ce tana sa mutun ya samu shiga aljanna da wurwuri to sannan wasilil arham manzo Allah ya ce da Abu Huraira kuma ka rinka sada zumunci sada zumunci shine duk wani wanda yake da alaka da kai ta jini dangin kuwa ko dangin kuba a rinka kyautata musu a rinka bibiyar su idan abun farin ciki ya faru ayi mutum murna in abun bakin ciki ne ayi masa jaje wannan shine sada zumunci in kana da abun bayarwar kaga wanda yake da bukata ka bashi wani ma ba bukata yake ba kyauta ce girmamawa ne domin ita kyauta tana ƙara kauna kuma shi wanda aka bawa kyauta ba wai yana nufin mabukaci bane wani yafi ka wadata amma kakan bashi kyauta ne dan ya ji dadi manzo Allah ya ce tahadu tahabu ku rinka kyauta kyauta tana sa soyayya shi yasa za ku ga azumuncin iyaye a da sai kaga mutun ya taho daga kauye da tsuntsiyarsa kwaya ɗaya ya zo ya gaida dan uwansa abin ne wani da ƴar daddawarsa wani da ɗan zakaransa kwaya ɗaya to haka ake zumunci kai ma kuma wanda kake binnin lokacin da za ka je gaida ƴan uwanka na kauye akwai abin da suke bukata irin kayanki ne da ke a wajenki sun tsufa su a wajensu sababbi ne za su yi bikin sallah da su sun kuma wanda su za su siya da kuɗinsu saboda kina ki kila masu tsada ne na ƴan binni ne sai a tattara irin wannan da kayan yara ne wanda suka tsufa a je a kai wa ƴan uwa na kauye to wannan shine zumunci amma ba wai sai wanda yake yi da kai shi za ka yi da shi ba duk mutumin da sai wanda yake kula shi yake kulawa cikin ƴan uwa to wannan ba mai zumunci sunansa ba mai biki sunansa manzo Allah ya ce laysal wasilu bil mukafi ba wanda aka yi masa ya rama shi ne mai zumunci ba wanda aka yi masa ya rama wannan mai biki ne kawai ramuwar biki yayi sai ce amma wanda ake nufi mai zumunci wanda ƴan uwansa ba sa zuwa wajensa su shi kuma in ya tuna da su sai ya je ba su kira shi a waya ba in ya tuna da su ya kira ba su zo masa biki ba za su yi nasu bikin ya je to wannan shi ne wata rana wani mutum ya tashi daga wani kauye zai je wani kauye ya gaida wani dan uwansa sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya sauri ya sha gabansa a sifan mutane yace je ka ga wani bawa na can zai je ya zumunci je ka ka tsare shi kai masa albishir da aljanna mala'ika Jibril ya sauri ya tare mutumin a hanya a sifan mutum sai yace Allah ina zaka je sai yace nan kauyen zan je in gaida wani dan uwana sai yace yana zuwan maka biki ne in zaka biki ce a'a yana gaishe ka ne shine zaka je karama a'a kawai dan uwana ne na tuna da shi zan je in sadar da zumuncin sa sai ya ce to Allah ya ce in gaya maka ni ba mutum bane mala'ika ne wannan tafiyar da kake yi zuwa wajensa a titin aljanna kake Allah ya baka aljanna wani sahabi ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da ƴan uwa ni ina sada zumuncin su ba sa sada zumunci na in ne musu alheri su ba sa yi min ina gaishe su ba sa gaishe ni in abun jaje ya faru ina zuwa in musu jaje su ba sa yi min sai ya ce ya ma'aikin Allah anya ba zan daina ba sai annabi ya ce kar ka daina in dai yadda ka faɗa min din nan haka ne to kai kullun za ka rinka samun ɗaukaka a kansu kullun Allah zai rinka kasancewa tare da kai, kullun zaka rinka ganin al'amuranka suna gyaruwa, su kuma nasu kullun sai dai kaga suna lalacewa suna baya. So da haka mu kula da zumunci ƙwarai da gaske. Zumunci ba sai iyayenka suna da rai ba, wani baya zuwa gaida ƴan uwan bahaifiyarsa ko ƴan uwan mahaifinsa sai in iyayen suna da rai, da iyayen sun mutu ya rabu da su suma, to wannan kuskure ne. Wani ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, iyaye na sun rasu har yanzu suna da haƙƙin zumunci? Manzo Allah ya ce har yanzu suna da shi. Je ka ci gaba da zumuncin nan da kake da mahaifiyarka ko da mahaifinka, je ka ci gaba da yi da uncles ɗinka da aunties ɗinka. Lokacin da ƙanwan mahaifi yake ko yan mahaifi yake take da rai, to kamar mahaifi yake ce take da rai, duk abin da kika yi mata kamar mahaifi yake kika yi wa, ladan 100% za a baki. Haka inda za ki mata wani abin da zai bata mata rai, in ta ce Allah wadanki kamar mahaifi yake ce ta faɗa, 100%. Da haka su zumuncin iyaye ko bayan sun bar duniya ba a daina, a baya karewa. Shi yasa wani zaka ga bayan iyayensa sun mutu sai ta mugun mafarki da su. To wani mafarkin galibi ana nuna maka ne ka rabu da zumunci da su. Abu biyu yake sa ai taiwa mafarki da iyaye, musamman mafarki mara daɗi, raba zumunci da su zai rinka nuna maka suna jin haushinka. Ka rinka ganin iyayenka suna cikin damuwa, suna nuna maka ɓacin rai, ko ka yi musu magana sun ƙi su kula ka ko sun sha kunu a mafarki bayan sun mutu, to yana nuna ka watsar da ƴan uwansu ko kuma ba ka yi musu addu'a. To wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye ƙwarai da gaske. Sannan manzo Allah ya ce wa qum bil layl, kuma ka rinka sallar dare. Komin kankantar ta sallar dare tana da amfani ga ɗan adam. Duk mutumin da yake yin sallar dare, natsuwarsa da wanda baya sallar dare ba ɗaya bace, tunaninsu ba ɗaya bane, hankalinsu ba ɗaya bane, ƙwaƙwalwarsu ba ɗaya bace. Da ka sallar dare tana da amfani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kana waɗannan wannasu niyamun, a lokacin da mutane sauran suna bacci, tadkhulul jannata bisalam, za ka shiga aljanna cikin sauki. Da haka mu kula da irin waɗannan kyawawan ɗabi'u wanda addinin musulunci yake koyar da mu, su ne tsirar, su ne rabar. Ubangiji ya ce wa ja'alna fil ardi rawasiya,
wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun.
Allah ya ce wa ja'alna, kuma muka sanya fil ardi, a cikin ƙasa, rawasiya, manya-manyan duwatsu, babban dutse kato irin dutsen nan na Zumarok. A larabci shi ake kira da rasiya, rasiya, an gane ko? Jam'insa shine rawasi, rawasi. Waɗannan manya-manyan duwatsun da kuke gani, Allah shi ya kafe ƙasa da su, suna hana ƙasa ta rinƙa motsawa. Shi yasa galibi inda duwatsu suke za ku ga ba a fiye yin girgizar ƙasa ba, saboda su waɗannan duwatsun kamar notunan ƙasa ne suka ɗaure ta, Allah ya ɗaure ta da su. A nan Allah ya ce wa ja'alna, muka sanya, an gane ko? Amma a wata ayar sai ya ce wa alqaina, wa alqa fiha rawasiya shamiqat, wa alqaina fiha rawasiya shamiqat, mun jajjefa duwatsu manya-manya a cikin ƙasa. To kalmar jajjefawa, malamai suka ce wannan yana nuna maka girman Ubangiji. Domin idan ka ji an ce an yi jifa da abu, to wanda ya jifa da abin, abin a wajensa ba komai ba ne. Yanzu kamar ke ce a ce kin yi jifa da takalminki, ai daman takalmin za ki iya ɗaukarsa ki jefar, ma'ana bai da nauyi. Amma ka taɓa jin an ce mutum ya yi jifa da motarsa, ana nufin ya ɗauke ta ya jefar, ai ba za ta ɗauku ba. A ce ya yi jifa da ɗakinsa, ai ba zai yi ka ɗau ɗaki ka yi jifa da shi ba, yadda za ka yi jifa da tsinke ko ƙwayar tsakuwa. To amma Allah saboda girmansa da isarsa, duk waɗannan manyan duwatsun ya ce jajjefa su yayi. Wa alqaina fiha, wa alqaina fiha rawasiya shamikhat, wa asqainakum ma'an furata. To daka shine ma'anar wa ja'alna fil ardi rawasiya, muka sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa, ai jibala arsaha, duwatsu Allah ya jajjefa su ya kakkafe ƙasa da su, kamar yadda ya ce wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, duwatsu kuma mun kakkafa su dan ƙasar ta yi muku daɗi, ku da dabbobinku, ta yadda za ku rayu ba ta girgizawa da ku. Domin idan ƙasa ta girgiza, to duk abin da ke kanta mutuwa yake, halaka yake. Girgizar ƙasa ta minti biyu sai ta halaka abin da aka gina sama da shekara 500 baya. Yanzu kun ga Allah kaɗai ya san daɗewar garin Abuja da gine-ginen da ke cikinsa, Allah kaɗai ya san daɗewarsu. To amma yanzu ba fata ba ake laƙaddar Allah, da za a ce za a yi girgizar kasa a Abuja ta minti biyu, ku kalli kankantar minti biyu, amma wallahi duk abin da ke cikin Abuja sai ya lalace, sai ya bace. Za ku ga yadda kasashe gidaje suke shigewa cikin kasa, kasa tana koma tana haɗe su. Na san kukan ga inda ake girgizar kasa a kasashen duniya, in an yadda ake nunawa kaga abin tausayi. Mutane kawai kasa tana tsagewa suna shiga ciki tana koma tana haɗe su, ko ina ya rushe ko ina ya lalace. To dan Allah ya hana kasa yin irin wannan girgizar, ya kakkafa mana duwatsu a cikin ta. Shi yasa alhamdulillah mu yankin mu na Afirka za ku ga ba a fiye samun irin wannan ba, saboda muna da albarkar duwatsu. Kuma kowa a duniya da irin jarabawar da Allah yake masa, mu dai kan Allah bai jarabce mu da irin wannan ba. Mu ta mu jarabawar daban, sai dai jarabawar bandit, jarabawar kidnappers, jarabawar tsananin rayuwa da kuncin rayuwa. Amma su can da za ka ga babu irin waɗannan musibin, to su kuma sai Allah yake jaraba su da wani abu, ko dai ai gobara, gobara ta zo ta cinye abubuwa, ta cinye wajaje, irin abin da ya faru kwanan nan a Los Angeles a America. Gobara ta rinka ci ba ji ba gani, tana cinye mutane, tana cinye gidaje, tana koran mutane, kuma ba yadda aka iya da ita, Allah ne ya turo ta. Wani wajen kuma kuga an yi abin nan, an yi ambaliyar ruwa, tsunami. Wani wajen kuma ai volcano, dutse ya aman wuta. To duk irin waɗannan natural disasters ana samun su a wasu wajaje, amma mu alhamdulillah Allah ya tsare. To dai Allah yana gaya mana hikimar samar da duwatsu a kan ƙasa dan a kafe ƙasan ne kada ta rinka girgizawa. Shi yasa za mu ga ranar lahira, lokacin da Allah zai tashi duniya, cikin abubuwan da Allah zai rusa na duniya dan duniya ta tashi, akwai duwatsu. Allah zai jijjige duwatsun nan duk su tafi. To a wannan lokacin ne ƙasar za ta yi ta girgizawa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa izal jibalu suyirat yawma takunu samaa'u kal muhl wa takunu al jibalu kal ihn wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai kawar da waɗannan duwatsun idan ƙarshen duniya ya zo, dan ƙasa ta ci gaba da girgizawa, duk abin da ke cikinta na matattu su fito. Kuma duk wani tudu da kwari Allah ya labelin ɗinsa a duniya, duniya ta zama fili betal, daga ko'ina ana kallon ko'ina, ba inda wani zai je ya ɓuya, ba tudu, ba kwari, ba lungu, ba gida, ba dutse, ba komai. Da haka wannan yana daga cikin ikon Allah, yana daga cikin abin da ya isa ya nuna maka girman Allah in kana da rabo. To shine ma'anar waja'alna fil ardi rawasiya, mun sanya manyan duwatsu a cikin ƙasa. Shine Allah madaukakin sarki ya ce an tamida bihim, ai li Allah tamida bihim, dan kar take girgizawa da mutane, shi yasa muka yi mata haka. Ubangiji ya ce waja'alna fiha fijajan, kuma muka sanya fiha a cikin ƙasa fijajan, lunguna da saƙuna. Kalmar fijaj jam'i ne na faj. Idan aka ce fajju a larabci, asali shine hanyar da ke tsakanin dutse da dutse, ma'ana da Allah ya yi duwatsu, kuma mutane suna buƙatar kai kawo a duniya, to kuma sai da kansa ya rinka tsaga duwatsun, sai ka zo ka ga wani dutse, ga dutse gefe, ga dutse gefe, sun rabu, sun baka hanya tsakiya, ba mutum ne ya yi haka ba, haka Allah ya yi. Ka ga wasu duwatsun an shirya su wani kan wani, wani kan wani, ba mutane ne suka yi ba, Allah shi ya shirya kayansa haka. A wani waje ya musu wani design da in ka gani zai baka sha'awa, har ka ga mutane suna zuwa yawon bude ido suna hoto da su, kuma ba tsarin mutum bane, tsarin Allah ne. Duk wannan Allah yayi ne fa dan mu mutane, dan mu ji daɗi, kuma dan mu samu nishadin bauta masa. To amma da yawan mutane wannan manufar ba sa cikata, ba sa ma fahimtar waɗannan abubuwan, duk akwai wata aya da Allah ya sa a ciki dan su yayi. Wani wawan shi yana ɗauka kawai nature ce, kawai dutse ne ya girma ya yi yadda yake so, ina akwai Allah shi ya yi shi. Yadda kai ba kai kai kanka ba, yinka akai ba kai kake daga kanka kana girma ba, daga ka ake. Yanzu duk wani ɗan adam da zaka tambaye shi, ka san lokacin da ake ƙara maka girma? Baka sani ba, amma ka tabbatar ba kai kake ƙara wa kanka girma ba. Ka san lokacin da kake jariri, to ya akai har ka girma, har ka fara tafiya? Allah ne kadai yake maka wannan, baka isa ka san yadda ake yi ba. To yadda ya gudanar da kai baka sani ba, da isarsa da ikonsa, haka shi yake gudanar da wa'ancan duwatsun da isarsa da ikonsa subhanahu wa ta'ala. duk wannan in mutun yana da hankali yana da rabon shiriya ya isa ya dada nuna masa girman Allah ya dada sanin cewa lalle akwai Allah ya dada sanin cewa lalle Allah nan mai iko ne kuma lalle shi kadai ne domin za ku ga yadda yake gudanar da tsarin anan haka yake gudanarwa a Turai haka yake gudanarwa a kasashen Larabawa da kasashen Asia da ka da yace waja'alna fiha fijajan muka sanya hanyoyi na tsakankanin duwatsu fiha a cikin kasa shine ibnu kasir yace yasulukuna fiha turqan min quturin ila quturin mutane zaka ga suna bin hanyoyi cikin kasa daga wani yanki na duniya zuwa wani yanki wannan hanyoyin Allah ya samar da su subhanahu wata'ala sai yace la'allahum yahtadun mun yi haka ne dan mutane su rinka gane hanyoyi na inda za su je idan suna son su yi tafiye tafiye an gane ko sai Allah ya ce
waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum 'an ayatiha mu'ridun
Allah ya ce waja'alna as-samaa'a kuma mu muka sanya sama saqfan ta zamo rufi mahfuzan kararre tsararre ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ya mana sama kuma shi ya sanya ta bisa ga wannan tsari ta zame mana kamar rufi na gida to sannan bayan ya sanya ta hakan kuma ya tsare ta ya kare ta ya tsare ta ya kare ta ta yadda kai dan adam din ba za ka iya tokaro ta ba domin da Allah ya yi mana sama kusa kusa da kanmu ta yadda za mu rinka taba ta to rayuwa ba za ta yi mana dadi ba yanzu kamar ke ce ki shiga wani daki ko irin bukkan nan ta mutanen kauye yanda kanki yana tabawa za ki ji duk ba dadi duk kin takura to haka nan da Allah ya mana sama ta zo kusa kusa da kanmu to ai ba za a iya yin jirgin sama ba domin da sama tana kusa to jirgi ba zai iya tashi sama ba to Allah madaukakin sarki duk dan jin dadin mu dan mu samu sakewa a rayuwa kar mu takura da ya tashi sai mana sama mai tsawo mai nisa ta yadda za mu iya jirgin sama sama ba za mu iya taba ta ba ba za ta takura mana ba ba za ta dame mu ba to sannan ya tsare mana ita kuma daga shedanu domin aljanu shedancin su ba dan Allah ya sa wa sama wasu securities ba da za su rinka zuwa suna tabo sama shine Allah madaukakin sarki yace wala kad zayyana samaa ad-dunya bima sabiha waja'alnaha rujuman lishayatin lalle mun yi wa saman duniya ado da taurari kuma muka sanya taurarin nan suke jifan shedanu idan shedanu suka je dan su je su yi su tabo sama ko su yi wasa a sama ko su jiyo maganganun mala'iku a sama sai taurari su biyo su wannan aro din da kuke gani mai wuta shedanu ake jifa da shi shine a wata ayar a cikin suratul dukhan Allah ya ce inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janibin duhura wa lahum adhabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib ubangiji ya ce inna zayyana samaa ad-dunya mu muka yi wa saman duniya kulliya bizina jinil kawakib da kulliyar taurari yanzu wannan taurarin da muke gani da yake muna cikin gari ne akwai haske na wutar lantarki akwai hayaki na injina to yana kare mana sama ba ma ganin ta da kyau amma yanzu da zaka je kauye ko daji ko wajen gari in dare yayi yadda zaka ga taurari sun fito far a sama sun yi mata kulliya kamar wasu fitilu to Allah ya ce mu muka yi wannan to sannan amfanin waɗannan taurarin hifzan min kulli shaytanin mari kariya ce da tsari daga dukkan wani iblisi da yake so ya wuce ya tafi sama dan ya je ya jiyo maganganun mala'iku sai Allah ya ce la yasma'una ila al-mala'il a'la bas isa su je sama su jiyo magana ba wa yuqzafuna min kulli janibin domin da sun yi yunkurin za su tafi ta ko ina jifan su ake da wannan taurarin duhuran dan a nisanta su daga sama walahum azabun wasib kuma azaba tana nan kafaffiya tana jiran su an gane ko to da haka dai wannan shine ma'anar waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza mun sanya sama ta zama rufi mai tsaro mai kariya tsarare shine ibnu kasir yace aliyan maharusan ayyunala tayi sama kuma an tsare ta ta yadda ba wanda ya isa ya ji inda take ta bata yasa bahaushe yake da kar magana yace sama taiwa yaro nisa sai dai ya daga kai yayi kallo za ku ji sau da dama ana cewa yan sama jannati ko an jefa rocket dan aje a hango wani abu a sama a gano wani ilimi na sama duk wannan abin da za a yi ba za a taba zuwa inda sama take ba saboda nan da muke ganin ta kamar kusa nisan ba na wasa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abin hawa da mutum zai hawo ya je sama in dai ya tashi daga ƙasa kan ya taba sama sai yayi tafiya shekara 1500 nisan yana da yawa da ka sama tana da nisa kwarai da gaske Imam Mujahid yace marfu'an ma'ana Allah madaukakin sarki ya daga sama shine a wata ayar yace wa bane na fawqakum sab'an shidada ko waja'alna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin ubangiji yace wa hum an ayatiha muqriduna amma su kuma kafirai duk wannan abin da muka faɗa na ayoyi na abubuwan da suke nuna ikon Allah amma ba sa kallo bijire musu suke ko kula ma da su ba sa yi abin nufi kular da za ta sa su gano girman Allah har su bauta masa ba sa wannan kula daidai da fadin Allah wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun da haka duk waɗannan abubuwan da Allah yake faɗa na halitta abin da Allah yake so mu kalli halittar idan muka kalle ta kallo na tsanaki kallo na imani kallo na lura to za ta rinka ƙara mana imani za mu rinka sanin girman Allah Allah ba abun wasa bane yadda za ku gane haka ku lura da kyau yanzu ku kalli likita a mafi yawancin lokaci ban ce duka ba amma a mafi yawancin lokaci kusan 75% kaso 75 cikin 100 na likitoci za ku ga sun fi wanda ba su ba na sauran ƴan boko imani ba ta ne duk likita mai imani bane amma mafi yawa a ƴan boko za ku samu likitoci suna cikin waɗanda suka fi riko da addini da imani kun san me yasa saboda abubuwan da suke gani na halitta Allah masu ba su mamaki su ga yadda Allah ya tsara halittar dan adam yadda dan adam yake rayuwa yadda cuta take shiga yadda take fita yadda ake halitta yadda ake haihuwa to waɗannan abubuwan sau da dama suna ƙara musu imani suna ƙara musu sanin girman Ubangiji to shi Allah duk yadda ka kusanci wata halittarsa kai research akan ta kai bincike akan ta ka gano wasu hikimomi to sai imaninka ya ƙaru shi yasa Allah yake gaya mana mu yi lura a cikin halittar sama da ƙasa da kaza inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin halittar sama da ƙasa da caccanjawar dare da wuni akwai abin lura ga masu hankali inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da izwaqihi duk lokacin da kake bincike akan wata halittar Allah to sai ka ƙara imani da sanin girman Allah lalle Allah ba abun wasa bane ba yanzu kaman kuda da zaki dauki kuda ki yi research akan kuda abubuwan da zaki samu na ilimi daban mamaki zaki sha mamaki kina ganin karamar halitta ce amma bajintar da Allah ya sa a cikin halittar kuda abun ba na wasa bane ba kudan nan da kuke ganin sa kamar ordinary abu ba ordinary bane kuda yana da halittu jinsi jinsi iri daban-daban an ce nau'i nau'i na kuda a duniya ya kai guda 800 800 kuda daban-daban ne sannan kuda yana da wasu halittu da Allah ya masa a jiki masu ban mamaki kun ga duk wata halitta da muka sani ta manyan halittu kamar mutane dabbobi wuyan su baya juyawa rawo idan ka juye wuyan ka zai tsaya a haka sai ka dawo haka in dai kana so ka juya sai dai ka juya da jikinka duka to amma shi kuda ba haka yake ba shi kuda wuyan sa rawo yake yanzu idan kuda yana so ya juya ya kalli nan kawai sai dai ya juya kansa sai ya juya sannan kuda kafarsa magani ce da ita za ku ga kuda yana hawa gilas daf sai ya tsaya ya hau bango daf sai ya tsaya amma yanzu idan kuka lura za ku ga kadangare ba zai iya hawa gilas ba da ya hau zai zame shi kafarsa ba magnet to kuda kafarsa akwai magnet sannan abubuwa da yawa za ku yi ta shan mamaki na kuda da irin nau'ukan da Allah madaukakin sarki ya yi musu da sauransu to haka kowace halitta da zaki dauke ta zaki ta ganin abubuwan mamaki na yadda Allah ya yi ta kai dan adam ko bai kalli wata halitta ba da zai kalli kansa da kansa zai gane Allah ba abun wasa bane yadda Allah ya tsaya ya tsara shi shi yasa Allah ya ce afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat yanzu ba za su kalli raƙumi su ga yadda muka yi raƙumi ba ma'ana shi ma raƙumi Allah ya gwada iyawa da iko da isa a cikin halittarsa wa ila al-ardi kayfa nusibat wa kayfa sudihat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat ba za su kalli yadda muka shirya duwatsu ba za su kalli yadda muka shimfida ƙasa ba to haka dan adam Allah ya ce alam naj'allahu aynain ba mu muka yi maka ido biyu ba wa lisanan wa shafatay muka yi maka lebe muka yi maka harshe da lebe biyu wa hadainahu an-najdayn ba mu muka shiryar da kai tafarki ba muka koya maka yadda zaka rayu yanzu ku kula da kyau memory da Allah madaukakin sarki ya sa wa dan adam yanzu da kawai kwakwalwarki tana in kina so ki tashi kawai sai kiga kin tashi sabanin sauran injina da Allah ya yi su na bature ko wanda ya bawa bature iko ya yi su yanzu mota in tana so ta yi kwana bata isa ta yi ba sai an yi me sai an juya ta sai an sa traficator sai an sa giya sai an juya spiyari amma yanzu ki in kina so ki kwana baki da bukatar sai an zo an yi an yi kicin dinki ko an kunna wani abu a jikinki ko a'a kawai Allah ya sa miki memory da kin ga kala kaza kin san kaza ce da kin ga abu mai zafi kwakwalwarki tuni za ta fassara miki wannan abu mai zafi ne kake sa hannunki da kin ga mai sanyi in kina bukata sai zaki gane wannan mai sanyi ne to irin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya mana ba karaman ni'ima bace ba ba karaman ni'ima bace ba to da haka ubangiji ya ce wa man ayati ha mu'riduna amma kuma su suna bijirewa suna kangarewa suna kauda kai ga buran fahimta waɗannan abubuwa ballantana har su imani da su ballantana su san girman wanda ya yi su ibn fasir yace ai la yatafakkaruna fi khalqillahi ko fi ma khalaqa Allah fiha min al-ittisa' al-'azimi wal irtifa' al-bahil da yawan mutane ba sa lura da irin halittar da Allah ya wa ƙasa ta fuskar fadada ta yan adam duk yawan su har yanzu ba su ci daya bisa darin ƙasa ba duk da ana gani wani lokaci kaga an ce gari ya cika waje ya matsi amma da zaki hau jirgin sama ki kallo ƙasa zaki ga inda mutane suke rayuwa a duniya bai fi daya bisa dubun duniya ba a waje ka kankane muke cike muke matsi galibin inda duniya take inda ƙasa take dan adam bai je wajen ba ma ƙasar tana da girma ta ishi kowa to wannan kada ya isa ga nan nuna maka cewa lalle Allah mai iko ne subhanahu wataala daka dai ubangiji ya ce wa mun ayati ha mu'ridu sai ya ce mu
wallazi khalaqal layla wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yas'alun
Allah ya ce wa huwa allazi kuma Allah shine dai wanda khalaqal layla wan nahara ya halicci dare kuma ya halicci wani wash-shamsa wal qamara kuma ya halicci rana ya halicci wata kullun dukkan su fi falakin yasbahun suna tafiya bisa ga tsarin da Allah ya tsara musu ba za ka taba ganin rana ta zo ta hadu da wata ba hanyar su daban ba za ka taba ganin dare ya zo a lokacin wuni ba kowa lokacin sa daban kuma ba sa samun cin karo da juna wannan kadai ya isa ya nuna maka ikon Allah kuma Allah ne mai yi domin duk wata kasa da ka sani da duk wani technology da duk kwarewar masu wannan technology din inda su suke gudanar da rana wata ran sai an samu matsala wata ran sai an yi yajin aiki rana bata fito ba wata rana sai an samu matsala a ce dare da wuni sun hadu to amma Allah tun da yayi duniya rana da wata ba su taba haduwa ba la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowa hanyar sa daban duk abin da zaka ji ana faɗa a ce America, Ingila an yi shekara 30 ba a dauke wuta ba shekara 50 ba a dauke wuta sama da ta minti 5 ba ko minti 3 ba amma dai an dauke ita duniya yau sama da shekara billions ba wanda ya san adadin shekarun da duniya ta yi sai Allah ko masana geography masu bincike akan dadewar abubuwa sai dai su taimaka kwatance ana sa ran an gano wata gawa ana sa ran ta yi shekara 1000 kaza sa rai ne ba tabbas bane to tsawon wannan shekarun rana bata taba yajin aiki ba bata fito ba dare bai taba makara ba wuni bai taba zuwa lokacin dare ba wannan yana nuna maka me wannan aikin cikakken mai iko ne subhanahu wataala wanda shine Allah to dai dukkanin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana su ne dan mu yadda da shi mu gamsu da shi kuma mu san girman sa subhanahu wataala to kamar yadda muka faɗa daman yau zamu rufe karatu insha Allah da aka yowe wannan ayar ita ce ƙarshen ayar da insha Allah zamu tsaya akan ta wato aya ta 33 da aka idan Allah ya raya mu matashi ya karatun mu na shekara mai zuwa zai zama aya ta 34 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ضائقة الموت الله مدوكين سيكي منا بوديا غريكا بسا قوانا النئمة دكيمنا كنونا منا وانا اللوكتي نعبادر أزمي وانكم مكبودانا دا تفسير القرآن ميجرما أجكنسا تندق فرقو موتا رانا تفرقو هر إزوا يو رانا تأشرن دشدا لدى كائدة كراتن نامنا تفسير ماتا باما ينصرانا جوما أشياسا زا أغا أددن قدر سم بيكي أشرن دشدا وصابان النمزا نمزا زا أغا yau zamu darasina 26 chip chip da chip chip saboda su har ranar juma'a ana yi amma na mata da yake da safa ne kuma a masallaci ne kuma mutum masu sallar juma'a suna zuwa yasa ba mai ranar juma'a to da ka yau mun yi kwana 26 da azumi amma tafsirin iyaye mata 23 aka samu hikimar fadau wannan saboda waɗanda za su nemi kasir wani sai je tabulin bituwa yana neman na 26 alhalin bai san ba ai 26 ba 23 aka yi Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sukofin ka madaukaka ka sa wannan ibada da muka yi ta zama karbabbiya amin Allah ka sa qur'ani ya cece mu amin Allah madaukakin sarki waɗannan ayyuka na ibada da muka yi Allah ka sa su zama sanadin tsiran mu da iyayen mu amin Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin bayi waɗanda suka dace a cikin wannan ibada kuma Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin waɗanda aka yanta daga wuta zuwa aljanna lalle kafin in rufe da addu'a dole ne sai na gabatar da godiya ta musamman ga wasu bangarori wanda da tallafin su ne bayan taimakon Allah wannan karatu ya gudana bangare na farko shine bangaren committee na wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan musamman bisa ga jagorancin chairman Alhaji Muhammadu Kwairanga jada Allah ya kara masa lafiya wanda shine chairman na committee duk kusan waɗannan ayyuka na tafsiri da dukkanin hidindimin masallaci suna gudana ne karkashin jagorancin sa da gudanarwar sa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya da tsawon rai mai albarka Allah ya kara albarka a cikin zuri'arsa iyalansa Allah madaukakin sarki ya kara musu albarka Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi baki daya da dukkanin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen hidimar addini a duk inda suke yadda suka yi tafiya zuwa kasa mai tsarki Allah ya dawo da su lafiya kuma Allah ya sa ayi ibada karbabbiya da dukkanin musulmi baki daya na biyu limamin wannan masallaci wato Malam Umar da naibansa shi ma Malam Umar da kuma waɗanda suke dauko ni kullun daga masauki Malam Isa da Malam Abubakar dan Agaji ma'ana Malam Isa driver da Malam Abubakar dan Agaji Allah ya saka musu da alkhairi da gudunmawar su ne da tallafawar su ne wannan abu ya gudana cikin tsari kamar yadda ake gani ga alrama Malam Muhammad Sani wanda shine ya ja baki ga ɗan social media waɗanda muka tara anan kamar Malam Umar da kuma waɗanda muka taho da su daga Kano kamar Malam Mudan da Malam Alaba da Lada Abubakar ya kuma Malam Mahmud waɗanda suke kunna mana fitila da AC da sauransu da kuma ku waɗanda kuka halarta din waɗanda ba dan halarta taku ba da karatun bai yi ba to kuma muna roƙon Allah da sunayen sa kyawa da sifofin sa madaukaka Allah ya saka muku da alkhairi amin duk abin da aka gudanar na ibada Allah ya karba Allah ya sa mu tarayya a cikin ladan baki daya amin a ƙarshe wanda zan cike da shi shine karaman minister Abuja Dr. Maria Bunkure wacce ta dauki nauyin wannan tafsirin naku ana sashi a nan Abuja su da ka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka ita ma Allah ya saka mata da alkhairi domin ta taimaka wajen sakon yana isa ga na nesa to wannan ma ba karamar gudunmawa bace domin yada alkhairi da kuma yada da'awa muna fatan Allah madaukakin sarki na'am baba da yaushe da safe yawa da safe ake sa shi a radio rahama so da haka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawa da sifofin sa madaukaka ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya mata dukkan bukatun ta na alkhairi suna sawa da daddare 11 zuwa 12 ma so da haka dai wannan shine a takeicen takeicewa zamu haɗu baki ɗaya mu addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya yi mana kuma dukkanin damuwoyin mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا الله من أروى أنك دسونا أنك كاوى دسكوك أنك مرأوك كألاك بيامنا دكا بكاتم من الخير ألاك يا يومنا دكا دامو ويمو ألا مرأوك كنسلكي كجك أن إيا يمو كجك أن دكا نمى قباتم المسلمين مرسى لا يفيا تشكم ألا كباس لا يفيا ما سلا يفيا كما ألا كسري متى يا ubangiji ka shirye mana da zuri'anmu ya ubangiji ka yaye mana dukkanin wata damuwa ya ubangiji ka kawo mana da dukkanin wata matsala Allah madaukakin sarki ka san bukatun mu daidai ko Allah ka biya mana ya ubangiji ka san damuwoyin mu daidai ko Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka kyautata karshen mu Allah madaukakin sarki ka kyautata karshen mu Allah ka sa aljanna firdausa ta zama ita ce makoman mu Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya masu iyali Allah ka zaunar da su lafiya masu zuri'a Allah ka shirya musu ita mata da suke buƙatar mazajen aure Allah ka ba su masu alkhairi maza da suke neman matan aure Allah ka ba su nagari Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yalwata arzikinmu waɗanda suke karatu Allah madaukin sarki ka ba su nasara waɗanda suke da sana'o'i Allah ka sanya mata albarka waɗanda suke ayyuka Allah madaukin sarki ka sanya albarka a cikin ayyukansu Allah ka haɗe mu da dukkanin alkhairi ka nisanta mu da dukkan sharri Allah ka karɓa mana ibadun da muka aiwatar a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin yantattun bayi Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن آياتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.